Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Fadar shugaban kasa ta yi warware akan kayayyakin da karin kudin haraji ba zai shafe su ba. Tare da fayyace bangarorin da za ta anta ya kudaden idan an same su ta yadda zai saji da manufarta na inganta rayuwar talaka a next level. Majalisar kasa ta sanar da ranar da za su amince da kasafin kudin badi a cikin wannan shekara. Ta yadda bangaren zatarwa za su fara kaddamar da shi a watan farko na shekara mai kamawa. An yi mawa kanawa kan tabbatar da doka da oda bayan hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a Kano da tabbatarwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje nasara. Dudai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulki ya bada dama. Kamar yadda aka ji tun ajiya da shugaban kasa Muhammadu Buhari gabatar yayin mika kasafin kudin bade ga majalisar kasa cewar gwamnatin sa ta gina kasafin ne akan kudin harajin kayayyakin da ake kira VAT, adan haka ta kara yawan haraji daga kaso 5 zuwa kaso 7.5. yana mai fayyace cewa dokar ta harajin na VAT ta tsame magunguna da kayan koyo da kuma koyarwa da ma sauran kayayyakin amfanin yau da kullum na more rayuwa. Sashi na 46 na dokar kudi ta 2019 ta fadada kayayyakin da karin na VAT da bazai hau kan waɗansu kayayyaki ba da suka haɗar da biredi, masara, shinkafa, alkama, gero da kuma dawa. Sauran su ne kifi da danginsa da kuma fulawa da sauran abinci mai sitaci, kayan marmari da kuma ganyayyaki, sai ko doya, dankalin turawa da kuma na gida, nama, kwai da kuma madara, sai ko gishiri da kayan kamshi. A cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari, yin karin ga sauran kayayyakin ba na waɗanda aka ambata ba zai bai wa gwamnatin damar cike gibi fiye da na naira triliyan 2 da ke kasafin kuɗin na baɗi da ya gabatar ga zauren majalisar kasar a jiya 3. Kasafin kuɗin dai na baɗi ya zarata na 2019 da kaso 9.7 a cikin 100 wanda aka gina akan farashin gargan danyen mai na dala 55, inda kuma ake hasashen Najeriya za ta rika fitar da gangan man miliyan 1,860 a kowace rana. Bayan kammala gabatar da daftarin kasafin kuɗin, babban mataimakin shugaban kasa Buhari a majalisar kasa ta wakilai, wato Honorable Umar Ibrahim El Yakub, ya jaddada cewar karin kuɗin na harajin kayayyakin bayan cewar dai ba zai shafi waɗancan kayayyakin more rayuwa ba da zai shafi talaka, kuma ita kanta gwamnatin tarayyar za ta yanta kuɗaɗen ne ga gwamnatocin jihohi domin inganta sha'anin ilimi, noma, kiwon lafiya da sauran sassa da ke taɓa talaka kai tsaye, ta yadda lamura dai za su samu ingantuwa.
Insha Allah wannan haraji ba zai kuntatawa talakan Najeriya ba, dan kusan duk abin da talaka yake siya na yau da kulli na masarufi da wanda ya shafi rayuwarsa ba zai shafe shi ba wannan karin haraji. Kuma kamar yadda shugaban kasa ya bayani, shi kansa wannan harajin idan an kara, gwamnatocin jihohi su ne za su mori kashi 85 daga cikin abin da aka samu, wanda kuma a bayanansa ya nemi gwamnatocin da su tsaya su duba al'umma su saka kudaden nan a inda zai shafi rayuwar al'umma, wanda babu shakka idan sun yi amfani da shi ta hanyoyi da za a bunƙasa tattalin arzikin jihohin da zaman lafiya da ingantaccen rayuwa ta ɗan adam, musamman harkar suma noma, harkar abinci da lafiya da ilimi, alheri za a samu mai yawa da talakan sai dai ya samu ci gaba ba ya samu kunci a cikin rayuwarsa ba da yadda Allah. Idan Allah ya sa majalisa sun yadda sun ƙara wannan harajin, da a samu kuɗin da za a zuba a cikin harkokin ilimi, walwala al'umma da sama matasa aiki. Musamman kuma ya yi bayani akan cewa shi kansa wannan harajin an ƙara ba zai shafi masana'antu masu ƙananan ƙarfi ba, sai dai manya-manyan kamfanuka su ne abin zai shafa.
Honorable Umar Ibrahim El Yakub kenan, babban mai taimakawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zauren majalisar wakilan Najeriya. To amma kuma ga masana tattalin arziki dake bibiyar yadda al'amura ke gudana irin su Dr. Abdulsalam Kani ya ce akwai alaman yin riga malam masallaci da kuma lam'a dangane da wancan kasafin kuɗi da aka gina akan ƙarin kuɗin na kayayyaki zuwa kaso 7.5 domin an yi shi ne gabanin majalisar ƙasar ta Sale game da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mika musu wacce bukata
na dai farko shi ƙarin bat idan aka ce an yi shi ba a tabbatar da shi sai dokar ta je gaban majalisa in ta je gaban majalisa sai sun yi gyara sun amince sai an dawo da ita shugaban kasa ya sa hannu so kaga anan shugaban kasa ya riga malam masallaci bai kamata a ce wannan 1.8 trillion din na bat din ta shigo kasafin kuɗi na shekara ta 2020 ba
tunda ba a riga mu an yi aiki akan ta a majalisa
eh har yanzu ma ba ai ba a kai ma dokar ba ma ba bincike ya tabbatar su majalisa sun ce har yanzu ita minista kuɗi da tsare-tsaren shugaban kasa ba ta kawo musu wannan dokar ba so kaga in ka kalla kuskure ne ba a yin kasafin kuɗi akan abin da babu shi yanzu kuma in majalisa kuma sai aka kawo doka tace ba ta yadda a yi ba fa tunda al'umar Najeriya sun ce ba su gamsu da wannan ƙarin abin da za a yi ba so in ka kalla kuskure ne gaskiya
to amma idan al'umma za su ce ba su yadda da wannan al'amari ba kana ganin zai saje kuma da muradin ita kanta wannan majalisa da ake ganin cewar yanzu ta tona mai na ce
to in dai ƴan majalisar sun san me ake nufi da majalisa in har sun san cewa kundin tsarin mulkin Najeriya sashe na 83 su ya ba su wannan dama ta cewa in an kawo kasafin kuɗi gaban su duk wani gyara da suke son za su aiwatarwa in dai ba ƴan amshin shata bane ba to mafi yawancin al'umman Najeriya ba sa goyen bayan wannan ƙari na abin da ake cewa bat kaga yanzu
haka ne kamar gini ne yake nan da tubalin to ka ina fahimce ka zai iya rusa ma tsarin da aka yi a cikin kasafin
ai dama idan ka kalli shi gabaki daya kasafin kuɗin in ka kalli abubuwan da suka riko shi suka taho da shi ai kaga shugaban ƙasa cewa yayi za mu rika hako mai kimanin garwa miliyan 2.18 idan ta haku za mu rika saida kowace garwa daya akan kuɗi dala 55 to in wannan abin ya tabbata ana sa rai za a samu trillion 2.6 to wannan abin ba zai tabbata ba domin tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu da muke magana da kai Najeriya ba mu taba hako mai garwa miliyan 2 ba daga miliyan 1 ne da 0.6 miliyan 1.9 kaga tun anan kuɗin da ake sa rai za a samu daga mai kimanin trillion 2.6 ba zai samu ba na ɗaya kenan na biyu kuma shi bat din da kake magana akai tunda majalisa ba akai doka ba ba a yi gyara ba baka sa mata hannu ba saka wannan kuɗin a cikin kasafin kuɗi shi ma kuskure ne
tunda har ga wannan lam'a da aka gano yanzu yana da nasaba da wata ƙildi yadda tattalin arziki zai juya
a to ai dama idan ka kalli shi kasafin kuɗin gabaki ɗaya da aka yi fiye fa da kaso 47 zai tafi a current ne biyan albashi da waye tunda trillion 4.88 ya tafi a albashi ƴan Najeriya ayyukan da za a yi mana magana ake ta trillion 2.00 so in ka kalla a yadda dai aka kai shi din nan in an tafi a haka mafarkin ƴan Najeriya na fita daga talauci rashin aikin yi to gaskiya abu ne mai kamar wahala sai dai ita majalisa ta tsaya ta yi taza da tsifa sassa daban-daban a ba su haƙƙin su magana bat din nan a cire ta kaga in an cire kasafin kuɗin zai koma na trillion 9 kenan in sun gama gyaran shekara mai zuwa sai a yi magana bat
Dr. Abdulsalam Kani kenan dake shari'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar da aka ji Tunidai Majalisar Ƙasar ta ce za ta amince da wannan ƙushin kasafin kuɗi da Buhari ya mika musu ajiya a ranar 28 ga watan Nuwambar wannan shekara da muke ciki domin bayawa bangaren zartaswa damar kaddamar da amfani da shi a farkon shekara ta 2020. Bayanin hakan dai yana bayyana ne ta bakin shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilai Mr. Benjamin Kalu lokacin da yake ganawa da 'yan jaridun zauren Majalisar Ƙasar. Jim kaɗan bayan karɓar daftarin kasafin kuɗin ya ce ina tabbatar muku da shirin majalisar ƙasa na sauyawa daga abin da aka saba gani a baya na jan jikin sa'ale kasafin kuɗi zuwa yin abin da ya kamata domin tabbatar da ci gaban ƙasa domin mun yi sa'a tuni an riga an samar da kwamitocin da ke da alhakin taza da kuma tsifar kasafin kuɗin wannan ce ta sa muka dakatar da zaman majalisar domin baiwa kwamitocin damar zama da shugabannin ma'aikatu da ma dai hukumomin gwamnatin da kasafin ya shafa damar zama su kuma yi abin da ya kamata Benjamin ya ƙara da cewa zauren zai yi muhawara akan kasafin a ranakun Laraba da kuma Alhamis Khamis, daga bisani kuma su yi masa karatu na biyu, sannan kuma su mika gwamnatocin da abin ya shafa. Yace wannan ya sa za mu dage zama har ya zuwa ranar 30 ga wannan wata, domin ba da damar kare kasafin daga bangaren ma'aikatu da kuma hukumomin gwamnatin. Bugu da ƙari yace daga ranar Laraba 30 ga wannan wata da Oktoba zuwa ranar 35 ga watan gobe, za a mika tare da kare bayanan rahoton kasafin kuɗin gaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisa. Sai dai kuma akwai buƙatar fahimta cewa daga ranar 5 ga watan babu wata magana da shafi mikawa ko kodai kare kasafin kuɗin da za a sake saurara, domin dole ne ma'aikatan da kuma hukumomin gwamnati su kula da wannan, domin yana da muhimmanci sosai. Wannan dai zai ba da damar ganin cewa daga ranar Laraba 6 ga watan Nuwamba zuwa 27 ga watan Nuwamba mun tattara dukkanin bayanai na rahotanni ga kwamitin kasafi na majalisar, domin fatan mu shine aiki akan wannan gwadabe domin tabbatar da ganin dai an sa le kasafin kuɗin baki ɗayan sa ya zuwa ranar 28 ga watan gobe na Nuwamba. Idan aka ta samu aka ce komai ya kammalu zuwa ƙarshen watan Nuwamba ko kuma dai farkon satin watan Disamba, zai bai wa bangaren nazartaswa damar ganin an fara aiki da kasafin a cikin watan Janairun 2020. Kuma wannan babban ci gaba ne idan muka tabbatar da shi. A kalaman Mr. Benjamin da ke shugabantar kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya. Kamar da aka sani, babu wani abu da yake daukar hankali a siyasar Najeriya da sha'anin mulki face dai wata magana ta mika daftarin kasafin kuɗin ta yadda masu tsankaye akan lamuran yau da kullum ke kwatanta daftarin kasafin kuɗin 2019 da kuma na 2020 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mika. Dattijo tsohon kansila Honorable Kabiru shugaba kofar Na'isa ya ce waɗancan kuɗaɗe na noma da aka ware yayi daidai a cikin wancan kasafin kuɗi, sai dai akwai buƙatar tallafin noma yake zuwa ga ainihin manoman ba wai masu riga da staci ba.
Lokacin da shugaban kasa Tenuwa su ta farko ya zo ya dau kudade ya ba gwamnati kan cewa a je ai harkar noman nan, aka ba wa Kano biliyan 20, aka ba Jigawa biliyan 8, aka ba Kebbi biliyan 10, Najeriya ko ina hatta Lagos ɗin biliyan 20 aka ba su. Amma da yake su kabilu mutanen kudu masu kishin kansu ne, sai suka dauko kudaden suka zo suka nemi alfarma a gurin ƴan uwan su gwamnati, suka kashe kudin su a harkar noma, suka noma suka cace suka koma jiya suka sayo da talakan su. Mu kuma nan aka zo aka yi ribabe da bincike bin tabbatar da cewa Kebbi ita ce na daya ta tabbatar da abin da ake so a yi. Jigawa ita ma ta yi na biyu ta tabbatar da abin da ake. Zamfara aka samu akasi. Mu kuma nan Kano aka aje kudin halan yi halaku sai daga ƙarshe da hukuma ta tambayi kudin sai aka ce kudin nan yana central bank. To in ka duba za ka cewa yanzu idan aka sake sakin kudin yayi over, to kaga ƴan boko ne za su rarraba kudin su ba ƴaƴan su da matan su su koma harkar kiwon kifi.
Amma kai tsaye ita gwamnatin babu wata rawa da za ta taka domin ta ga abin ya sauka ga su al'umma na ƙasa.
Eh to ai abin ne aka kan takarda aka kira kungiyoyi, yanzu an giyoyin an kasa kudaden an basu, yau gashi an waye gari ana
ma haka ya dace
ai kai kamata yi a nemi manoma. Amma ƴan boko suka rarraba aminan su da abokan su da ƴaƴan su da matan su da ƴan siyasa, muka zo muka bata tsarin muka rinka ba waɗanda ba ƴan manoma ba, aka raba form din nan aka karkashe kudaden nan waye gari, yanzu ana buƙatar kudin a dada su ya gagara.
Wai ni kaso nawa aka sawa a bangaren noma ne a wannan kasafin kudin?
An sa mata kaso biliyan 84
ma kuma da gaske ake yi a ganin cewa gwamnatin ta ce za ta mai karkatar da akalar daga dogaro da mai zuwa bangaren na noma, kuma ana ganin dan kudin da aka sa a gurin.
Ai ba kadan suka ba, abin da nake so ka fahimta, idan aka saki kudin irin yadda aka saki a da, to ka gani in ka lura cewa gabas tin Najeriya bangaren arewa kaga ana cikin famon rashin tsaro, noma baya yuwa ingantacce. Amma yanzu abin da ake bukata noma, a nemo maguzawa, a nemo tibi, a nemo ainihin manoma masu karamin karfi wanda suke karkara suke fama da ota a hannu suke
can jahohi. Ka fada inda aka samu matsaloli, su kuma jahohin da ake gani ana zauna lami lafiya, su babu wata rawa da za a iya taka domin a ga an samu nasara?
Eh to ai sun ci riba, domin ka lura har yanzu abin da aka ba su suna cin gajiyar kudin su.
Jihar ka ta Kano fa har yanzu ba wani abu da aka yi da wancan biyan 20 kamar yadda ka ambata.
An kawo kudin kuma an tabbatar da kudin da aka tume shi, ya tabbatar da kudin sauran rago
ne aka yi da su.
Ai ina ga ma ya zara hannun sa ya mayo da gwamnatin tarayya kudin ta, saboda kada ai kwana ciki. Ai lokacin da aka yi kai ka ba kana dan jarida bane, baka bin abin da yake akwai.
Kabiru shugaba kofar Na'isa. To ma Honorable Amanan Lahi Ahmad Muhammad yayi tsokaci ne dangane da jawabin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fara yi na neman afuwar ƴan majalisa a dalilin mura da yace ta kama shi, wanda yace ba abin mamaki bane idan hakan ta faru duba da irin yadda shugaban bai zauna ba, abinda ya bayu ga kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari daga wajen Honorable Amanan Lahi kan ganin ya maida hankali a nan gida Najeriya akan matsaloli dake dabaibaye ci gaban kasar.
Wannan mura da shugaban kasa ya hadu da ita kaga ya tafi Japan ga shekaru a jirgin sama, ya dawo ya wuce America, ya dawo ya wuce Afirka ta Kudu. Kuma abinda shugaban kasa zai lure ya waiwaya shine matsalolin da suke cikin gida ya wuce ya ƙara fita, inda ba ya zama dole ba. kaga akwai magana tsaron nan tana nan, magana cin hanci da shara tana nan, maganar tattalin arziki yana nan, ba abin da ya tsaya ko ba gane ba sai dada ma ci gaba da.
Amma ba kaga fitar yana da alaka da yadda za a inganta wadannan abubuwan da ka faɗa.
To ai shi da yake ce maka duk fitar da kai ya kamata a ga result, amma duk fitar nan da aka yi
a ga sakamako,
a ga sakamako. Amma duk abin da muke tayi kullun in ka duba dada cin bashi muke, kasar dada nitsuwa take cikin bashi. Na farko yanzu in ka duba wannan budget din shi kansa na 2020 sai an ciwo bashi na sama da trillion 2, kuma bashin nan kullun ana dora shi ne akan manyan ayyuka, ba akan waɗancan ayyuka na yau da kullun ba da kuma na sharholiya. Saboda ka ga danja din da ake ciki, kuma sun dora budget akan dala.
Ba haka ya kamata ba?
Ba haka ya kamata ba. Kamata yi ko ba gade ba a yi budget, realistic budget, magana bashi a hakura, a yi looking inwards.
Misali ake da su?
Yawwa, misali budget din na a dauke shi manna a ganga dala 55.5. In ka duba kuma muna da OPEC quota, abinda OPEC ta ce bana za mu fitar ganga miliyan 1,770, amma mu kuma mun kai namu sama da ganga miliyan 2. To ya za a yi da wancan gibin na farko kenan. Na biyun su Khalid, akwai manyan kamfanonuwan mannan wanda kwanaki shi kansa na farko ya complain shi mataimakin shugaban kasa akan illegal bunkering, wanda kullun ana sace man ganga 200,000, gaba ganga 200,000 kaga kullun. Sannan kuma banda wanda ake cewa outright theft, wanda su Shell, su Chevron da kamfanonin gida ake ta karkai ana sace wannan man. Wannan yaki shi ya kamata shugaban kasa ya tura Colonel Hamid Ali ya koma ya bashi task force commander akan illegal bunkering dinnan. So duk waɗannan abubuwa da ake nema ba sai an ji an ƙara fat ba, illegal bunkering da wanda sace mai yafi wannan kullu boda din. Saboda kamata yayi shugaban kasa da gaggawa ya mai da shi can wurin.
Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad. To amma ga matasa irin su Comrade Ahmad Dauda Lawan, kiraye ga gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jaha da suka lalle tasirin matasa akan ita kanta demokradiyyar kasar domin samun musu da kyakkyawar makoma.
Domin matasan nan sune kashin bayan al'umma, idan matasan nan sun gyaru shine kowace irin al'umma take iya gyaruwa.
Matakan da ake dauka ba ku gamsu bane cewa an saka matasan a cikin harkar kokaya?
Mun gamsu, muna ƙara kira ne domin a ƙara jaddadawa, a ƙara ba matasa dama, domin matasa ba a saka su a cikin gwamnati kawai suke bukata ba, a bujiro da wasu tsare-tsare da za a amfanar da matasa, yanzu matasa sun samu dama da su iya dogara da kansu kuma sun samu ingantaccen ilimi.
Mataki na jihar Kano babu wannan mataki da wata gili ita kanta gwamnati ta dauka.
Muna nan muna ƙara kira ga mai girma gwamna, kuma muna mun san zai amsa wannan kira namu, duba da irin dan da yana wannan MD din da yake da kuma head of status da aka ya zama wajibi mu ƙara tabbatarwa da al'umma Kano. Insha Allah mai girma gwamna zai sa matasa a cikin kunshin gwamnatin sa, duba da irin yanzu Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ba ake gane ta, duba da mai girma gwamna a yau din nan ya da jihar Kano ya ga matasa ne suka fita suka tare shi, da aka da shawarar dukkanin al'umma da ya dace mai girma gwamna zai amfani da matasa, domin matasa ne suka kawo aka samu damar da aka samu yanzu haka. Mai girma gwamna ya zama gwamnan jihar Kano a karo na biyu, da aka muke ƙara kira gare shi, damar da aka ba matasa mun gode, Allah ya saka da alkhairi.
Manin samun dama ga matasa din a matsayin ku na ƴan gwagwarmaya, akwai wani mataki da kuke dauka ne idan har hakan bata samu ba?
Magana ta gaskiya, idan har ba a samu dama an ba matasa dama ba, wanda muna ganin ma hakan ba zai faru ba, musamman shi gwamnatin jihar Kano daman na matasa ne, amma in hakan bai faru ba muna nan muna hada kai don mu ga hanyar da zamu bullo kanmu. Kwada yanzu ne lokaci zai iya zuwa zabe na 2023, domin matasa ya zama wajibi a kowane bangare a sa matashi, domin matashi shine san ciwon dan uwansa matashi, sannan kuma shine yake da hangen nesan da zai iya aiwatar da dukkanin al'amari domin a samu damar a an samu ci gaba kowane iri.
Idan kana magana wata kin lokacin zabe, su daga matakin tarayyar har zuwa jihar Kata Kano din da kake magana, dukkanin su a zango na biyu suke ba sa bukatar maimai a shekarar zabe mai zuwa. Baka jin cewa kawai ruwa ta sha koda ma ba su yi muku abin, ba takara za su ƙara tsayawa ba?
Duk wani dan adam koya baya bukatar maimai, amma yana bukatar ya tsaye da abin da al'umma za su zaba zabin sa, domin siyasa ta koma haka, kuma kowanne dan siyasa haka yake yi. Da haka kuma ai dukkanin su al'umma ne a gaban su, ba abin da ya shafi wai sun gama ba. Duba da yanayi na abubuwan da yake gaban su, program din su zaka gane cewa al'umma ce, musamman shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano, zaka ga al'umma ne a gaban shi. Da haka ya zama wajibi matasa su shirya, domin wannan gwamnatin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai yi da matasa za a yi 100% insha Allah.
To amma Comrade Ahmad Dauda Lawan din yana waɗannan kalamai ne a daidai lokacin da Dattijo Lawan Salihu ya zo da yi wa ƙasar Amurka abin da ya kira jaje kan rasa ƴata guda da ya ce ta yi. Yana mai ra'ayin zaben da ya gabata na 2019 ya nuna hawan ƙawara ga jaridiyar demokradiyyar ƙasar.
Dalili shugaban ƙasa ana zargin cewa bai ci zaɓe ba, an yi ƙararsa, wato aka ɗaure magindi aka ce shi ne ya ci. Bayan haka duk gwamnonin APC wanda ba su ci zaɓe ba aka yi ƙararsu a rana ɗaya gaba ɗaya, duk an yanke shari'a su ne suka ci. Ka duba irin abubuwan da aka yi.
Amma kai yanzu hujjojin da aka yi amfani da su wajen tabbatar da wannan hukunci, hujjojin ka bibiye su ka tabbatar da cewa ba na gaskiya bane ko ko a'a kawai dai kai bai kamata a ce da su suka ci ba?
Ai kowa ya sani mutumin da bai taba in aka ce yayi shari'a zai yi, sai da inda wannan kotunan suka yi.
Sai dai ba gamsu da hukuncin kotunan ba.
Kwarai kuwa da yawa ma mutane ba su gamsu ba.
To ai kuma a ka'ida ta mulkin demokradiyya din, idan har mutum an yi masa irin wannan yana da damar daukaka ƙara, kuma mafi yawanci za a samu damar da za a ci za a daukaka ƙarar nan. Me yasa za ku zo ku ce kuma demokradiyya kashe ta
duk inda aka kai ma hakan zashi
ya kai ka sani
gashi kuwa yar mununiya ta nuna shugaban kasa ya ce shi ya ci gwamnoni ma na APC su suka ci ko da gaskiya ko ba gaskiya su ne suka ci
anya wani ba zai ce wannan zafin hamayya ne tsakaninka da gwamnatin ba
bana wata jam'iyya
amma kuma kana hamayya da gwamnati
ni a mukami na na dan kasa ni dan Najeriya ne kai na ma fita daga Najeriya na koma tadi
nan baka da hurumi da abin da ya shafi Najeriya ko
eh to ai shikenan amma gaskiya kiya wato daga yanzu ma ba za a sake zabi a Najeriya ba
to me zafi haka
dalili nan da shekara 100 su ne suka ci saboda babu dumuguradiya kwatam
za su kai shekara 100 a duniyar
ko za su kai magadan su amma su dai za su yi ta yi da mulki saboda wannan abun a gaskiya fi sabilillahi bai dace ba
wadannan abubuwan su ne alƙalaman da ka hada kake cewa demokradiya ta mutu
ne abun da nake ganin demokradiya ta mutu
Dattijo Lawan Salihu to amma shehin malami Ibrahim Khalil ya zo ne da yabawa kana ba kan abin da ya kira bin doka da oda da suka yi har bayan hukuncin da kotun sarara kararrakin zaben gwamnatin jihar Kano ta gabatar na tabbatarwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje nasara
wajibi ne mu gode wa Allah tare da farin ciki da murna da jin dadi na yanda aka waye gari mutanen Kano suka nuna cewar su wayayyu ne a siyasa kuma suna kishin al'ummar su suna kishin kasar su da ba hutu an yi ta rigima ko ta fitina ko wani tada hankali ko hargitsi ba wannan ya nuna cewar mutane sun saurari jan hankali da aka yi musu kuma sun kare kima su dole a yaba musu a kuma gode musu domin haka ake bukata saboda dan adam mai hankali mai tunani yana da hanya fiye da 1000 da zai iya samu biyan bukatarsa ba tare da yayi irin wannan hargitsi da kone-kone da fashe-fashe ba
to akramakan ladama shi irin wannan rigingimu baka jin yana da nasaba da watakil irin umarni da wato jagororin siyasa ke ba wa magoya bayan su
to ai daman duk lokacin da kaga ana yin wata hatsaniya ko kone-kone ko kaza ai akwai waɗanda suka sa ai bayan da za a yi mutane haka kawai su tashi su yi abu zai yiwu ba sai dai ko an san su ko ba a san su ba ko kuma an san su a yi shiru a yanzu kaga a wannan da aka waye gari ya zama na ba a yi wata rigima ba ai dole ka yaba wa jagororin siyasa da ba su sa mabiyansu sun fito sun yi rigingimu ko sun yi kone-kone wanda zai jawo waɗansu su rasare ko su rasa dukiya ko su launin jikinsu ba da haka dole ka yaba wa jagororin siyasa da suka yi hankali suka yi kishin ƙasa da bin doka da mutunci wanda wannan zai ba mu kyakkyawan zato da fata da muke na cewar za a samu canji muhimmi a siyasar ƙasar nan
Sheikh Malam Ibrahim Khalil wannan ce ta baiwa Kamaru Ilyasu wakili Kora Goje damar zuwa da kalaman taya munna ga gwamna Abdullahi Umar Gandujan dangane da wacce nasara tare da fayyace koken mutanen Kora Goje ga gwamna Abdullahi Umar Gandujan da mu kawo masa dauki
wani samun nasarar da ya a kotu wannan ce ta sa al'ummar suka turo ni suka ce in sanar da kalu suna fuskantar kalubale a wannan mazaba ta mu ta Kora Goje tamman suka ce in maka magiya ka taimaka mai girma gwamna wannan dan tahalikin asibitin namu na Kwararrafa ka taimaka ka daga mana darajar sa duniya ban taba jin inda asibiti yake akan bola ba sai a asibitin Kwararrafa mutane al'umma suna cutuwa da wannan bolan mai girma gwamna ka taimaka ka shigo wannan lamari ka taimaka ka janye mana wannan bola daga jikin asibiti
me yasa ku al'umma ba za ku daina tara bola a gurin
to asalin gurin dama ai bola ake zubawa kafin asibiti lokacin da muka zo muka kira ga mai girma gwamna a sa mana wannan abubuwan da ake zuba dustbin din da ake zuba shara ba a kawo mana su ba mai girma gwamna ka taimaka taimaka ka ceto al'umman nan
ka ku kai ga wannan kira kun taba zuwa hukumar da take da haƙi da kula da shara akan korafin
mun je hukuma ba so dai ba ba so bi ba a rima sa ko yau din nan sai da na je rima sa akan al'amarin da yake kwata shara amma ba su dau abin namu kamar da muhimmanci ba shi yasa muka zo wannan gida mu sanar da mai girma gwamna kai kake fada kake cewa Kaura Goje muna tattarin jama'a kan fadin jihar Kano babu inda yake mu yawan ƙuri'a mu muke da polling unit rumfunan zabe guda 88 sannan kowane rumfunan zabe mutanen da suke jefa ƙuri'a muke da mutum 48,214 wannan sune adadin al'umma mai girma gwamna duka dandazan al'umman nan cikin kusan al'umman ma wallahi primary din mu daya secondary din mu daya sannan asibitin mu kwaya daya ne
wai na wakilan kwada gudun ma suke ba ku akan wannan ba
Nasir Ali Ahmad kwanakinka na siyasa ya kare a matsayin ka na wanda ka muka tura wakili mun yi kai coda da na sani kuma dama mun ga ya ma lokaci zai yi ba a raina tafiya kunkuru idan rana ba ta fadi ba wannan ce ta sa muka zo Allah ya kai mu 2023 sai ga mun jefo ka kai faduwa bakatta sa 2023 wanda zamu tura wakili na gari shine ambassador Garba mai magi Kaura Goje don mun yarda da wakilcin sa
Comrade Ilyasu wakili Kaura Goje kenan a nan jihar Kano
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Nasiru Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar Salisu Bafayo Adam Suleiman da Ummu Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.